Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannun mu da sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafun sadarwa ta yanar gizo. Kamar koyaushe, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. A makon da ya gabata, shirin ya maida hankali ne akan ire-iren sakonnin tunatarwa da faɗakarwa na addini da ake yadawa a kafafen sada zumunta, inda muka ji tasiri da kuma illolin rashin tantance sakonni musamman a cikin watan Ramadan daga bakin malamin addinin Islama Abu Jabir Abdullah Musa, wato Pen Abdo, da yi mana ƙarin haske game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen tantance sakonnin tunatarwa da faɗakarwa. To, a yau shirin ya jiyo ra'ayoyin ku masu sauraro ne dangane da alfanun ire-iren sakonni da ake yadawa ta kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp da dai sauransu la'akari da watan Ramadan, da kuma shawarwari kan yadda za a tsaftace game da tantance sakonni na kwarai daga bara gurbi domin gujewa fadawa halaka.
Sunana Shehu Adamu Jau. Game da sakonnin addini da ake yadawa a shafukan sada zumunta na faɗakarwa da kuma tunatarwa, gaskiya sakonni ne masu amfani, amma kuma ya danganta daga ina sakon ya fito. Domin gaskiya ni ina lura da ina ne sakon ya fito, wani ne ya da sakon, sannan yadda, saboda akwai gaskiya waɗanda za su yi amfani da wannan dama su yaɗa abin da bai dace ba kawai saboda cimma wata ɓoyayyar manufa ta su. To, gaskiya ni ina amfanuwa da sakonnin, amma fa sai na tantance kuma na tace na gamsu da daga ina ne sakon ya fito yau.
Sunana Awal Hudu daga cikin garin Bukuru, jihar Plateau, Nigeria. To, ba shakka wannan kafafe sada zumunta na zamani ba shakka kafafe ne mai saurin tura sako wa al'umma, domin har kullum malamai suna kai ana baje koli a gurin, ana bada fatawoyi daban-daban. To, ni kiran da zan yi ga su malamai masu bada fatawoyi daban-daban a wannan kafa, da su rika daura mutane akan daidai, kar su bar mutane kan kokonto, domin fatawa yayi yawa, littattafai sun yi yawa, ilimi yayi yawa. To, su duba wanne ne yayi daidai da al'umman mu da ƙasashenmu na Afirka, wani karantarwa aka fi ɗauka, to su ɗaura mutane a kai. Kar mu ɗauko karantarwa na wasu ƙasashe daban mu kawo shi cikin wasu al'umma daban wanda ba su san da wannan abu nan ɗin ba, sai ya zama musu an kawo musu sabon abu. A guji kawo sabon abu, don hakan zai kawo ci gaba a harkan ya ba da ilimi ta wannan gefe.
Sunana Awwal Haruna Dashe. Bilakika, muna samun karatuttukan maluman sunna a wannan kafa. Muna zauna a gida amma muna samun karatuttuka har da ma waɗanda suke wajen Najeriya. Kika, muna jin dadi, muna godiya sosai wajen fatawoyin da maluma suke bayarwa. Sannan muna kira zuwa ga maluma idan za su bada fatawa, suka tashi bada fatawa, su bada fatawa wanda bata saba da shari'a ba, fatawa wanda mutane za su ji su gamsu akai, fatawa wanda ba za ta sa mutane su yi ta muhawara akai ba. Sannan muna jinjina ga yanda ƴan uwa suke kawo live streaming wanda duk inda kake a fadin Najeriya daka saurara. Muna jin dadi kwarai da gaske. Muna roƙon Allah ya tabbatar da dugadukanmu a kai. Allah ya taimaki malumanmu da suke kokarin ba da wannan gudumawa.
Assalamu alaikum, mai magana Salim Muhammad Taylor daga garin Bukur. Wannan alal haƙiƙa sakon da malamai suke aikawa ta hanyar wato sada zumunta, to gaskiya abu ne mai kyau, amma su tantance kafin su baya wa mutane wannan fatawa, saboda mutane suna amfana da shi, kuma garin amfana din inda abin da ka tura mutane kuma ya amfani mutane, to za a gudu tare kuma a tsira tare, maimakon ka aika abin da za su wata ta kuma jayayya a kansa, to bai kamata ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bala Komanda daga cikin garin Bukuru, jihar Plateau. Watan alhamdulillahi, wannan kafa ta social media muna yaba ma waɗanda suka kirkiro ta da waɗanda kuma suke dorawa akan yanda ake ciki. Ni abin da nake kira ga malamai dai, ina kiran su akan lallai fatawoyin da suke bayarwa su daure, su cije, su duba, su binciko fatawan da ba za ta kawo rudani ba tsakanin al'umma da sauransu.
Sunana Faida Idris, daga Kaduna. Maganar wa'azi da ake a social media akwai wa'inda ya kamata dinga sakin su. In fact ba social media gaba kawai ba, malamai da yawa ma akwai wa'azuzzukan da ake wanda suna faɗa ne malaman dan son ran, ba wai dan abinda Allah ya ce ko Annabi ya ce ba. Sannan zaki ga malami wani ya zo ya yi magana ba abinda Allah ya ce ba, ba abinda Annabi ya ce ba, sannan bai jawo aya ɗaya daga zaman sa har ya gama maganar da yake, babu aya ɗaya da zai jawo ya fassara, babu hadisi ɗaya da zai kawo, babu wani nafsi da zai kawo ya ce maka ai an yi kaza zamanin Annabi kaza, babu. So wani lokaci mutane suna kawo san ransu ne, mutum zai zo zai yi wa'azi saboda yana so ya isar da sakon sa ma wani, sai ya daura mutane akan inda bai kamata ba. Kiri-kiri wasu malaman addinin za su zauna su daura maka tsanan wani wanda mutane masu ƙananan tunani ko masu ƙananan kwakwalwa ba mai ƙaramin imani bane zaki malami ya faɗi abu ya zo na ya tantance shi. Wannan zamanin da Allah ya kawo mu sai dai Allah ya kare.
Muna zaman wani tsauni ba mu sani ba. Akin duhu mun shiga ba da fitila ba.
To gabaki daya anan shirin zai dakata a wannan makon, sai kuma mako na gaba idan Allah ya yarda za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da hukumar sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum.